إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم ثلاثة بقي قوت رمضان هجر من زمان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دوبو لدلي هدو لثلاثين دا هدو إن شاء الله تعالى زمان تقبل لكراتو أتكين القرآن ميجرما سورة النساء كمر يدى أكتابا الله ملوك تنسلكينا بياني أتكين القرآن أي كده القرآن شين نصر على يورمو saki alqur'ani shine tabewa a rayuwar mu ta duniya da lahira. Allah ya kiyaye. Idan muna so mu ci nasara sai mu rike alqur'ani, mu mai da hankalin mu zuwa gare shi, mu fahimce shi kuma mu yi aiki da shi. Kamar yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa suna karanta alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyar da su ayoyi biyar ko aya goma ba sa wucewa su je kan wasu sai sun karanta wa'annan, sun haddace su, sun san ma'anan su, sun yi aiki da su, sannan suke wucewa ayoyi na gaba. Yace fa jama'ana al-ilm fa jama'ana al-ilm wal amal, sai muka hada tsakanin aiki da ilimi. Saboda ilimin alqur'ani sannan a hada da aiki, Allah ya ba mu ikon. A jiya mun tsaya aya ta 130 131 ne, aya ta 130. Insha Allah ta'ala yau zamu tashi aya ta 131 a cikin suratul nisa'i. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
الله تبارك وتعالى يتي ولله ما في السماوات وما في الأرض بأن يبين سوى in ma'aura guda biyu Allah ya kaddara rabuwansu suka rabu, Allah zai wadata kowa daga yalwarsa, ya bawa matar miji wanda yake ya fi da gidan da take alkhairi, ya bawa mijin matar da tatuwar matar da ya rabu da yake alkhairi. Allah mai iko ne akan haka. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa shi ya kasance mai tsananin yalwa ne, sannan mai hikima ne cikin duk abin da yake zartarwa. Babu kuskure ko wauta cikin hukuncin Allah ko kada. Wanda duk yake ganin akwai wani hukunci da zai kwatanta shi da hukuncin Allah ya kafirta. Sai dai in ya faɗi haka bisa jahilci ne, ilimi bai je masa ba. amma da zaran an sanar da shi ya san matsayin hukuncin Allah sannan sai zaku wani abu yace shi yafi akan hukuncin Allah wannan ya zama kafiri ko kuma yace ganin itikadin cewa akwai wauta ko kuma akwai gyara cikin abin da Allah ya zartar to wannan ma ya kafirta sai dai ya yaka bisa jahilci Allah ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard ga Allah kadai lamul ikhtisas lillahi ga Allah kadai ma fi samawati wa ma fil ard abun da ke cikin samai da abun da ke cikin kasa na Allah ne kadai tabaraka wa ta'ala ma'ana mulkin sa ne bayin sa ne abun da ga dama yake yi da su Allah ce walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah haqiqa mun yi wasiya ga wadanda aka ba su littafi sune yahudu da nasara min qablikum tun kafin ku al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun yi musu wasiya wa iyyakum kuma muna muku wasiya an taqullaha ku ji tsoron Allah mafi girman lamari kira in zaka yi magana ka ji tsoron Allah in zaka sayar ka ji tsoron Allah in zaka saya ka ji tsoron Allah in zaka bayar ka ji tsoron Allah in zaka karba ka ji tsoron Allah in zaka zauna ka ji tsoron Allah in zaka tashi ka ji tsoron Allah in ka shiga gurin aiki ka ji tsoron Allah in ka fita ka ji tsoron Allah kana cikin gidanka ka ji tsoron Allah kana waje ma ka ji tsoron Allah in ka je kasuwa ka ji tsoron Allah in ka dawo daga kasuwa ka ji tsoron Allah kawai ita ce wasiyatullahi lil awaili wal awaqi wasiyar Allah ga mutanen farko da mutanen ƙarshe wasiyar Allah wanda take zama gyara ga rayuwar al'umma shine jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana mutun ya bi Allah ya aikata abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi da aikatawa ya nisanci abun da Allah tabaraka wa ta'ala yace a nisanta yana yin hakan a matsayin kwadayin aljannar Allah da kuma tsoron mutar Allah wannan shine takawa mutum ya zama to yana ibada kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi yana biyayya gare shi yana cike da tsananin kwadayin aljannar Allah tabaraka wa ta'ala yana kuma nisancin abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana shi yana cike da tsananin tsoron mutar Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine takawa Allah tabaraka wa ta'ala ce an taqullaha ku ji tsoron Allah duk abin da mutum zai yi in akwai takawa a tare da shi insha Allah ta'ala ba zai yadda yayi abin da ba daidai ba sai dai wasu kurakurai dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kowa zai iya yin kuskure kullukum khata'un dukanku kuna iya yin kuskure amma khairul khata'in at-tawwabun mafi alkhairi masu kuskure sune waɗanda suke tuba bayan sun kuskure Allah ya bamu ikon tuba Allah ce wa in takfuru in kuka kafirce kuka bijirce kuka kido tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wallahi tabbas ga Allah kadai abinda ke cikin samai da kasai nasa ne shi kadai wa kafa billahi wakila aw kana Allahu ghaniyan hamida Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance ghaniyan wadatacce ne an takawaku mana game da takawarku in ba ku ji tsoron sa ba to wannan ya rage naku domin in ka ji tsoron Allah ladan jin tsoron Allah gare ka zai koma alkhairin gare ka zai koma Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar cikin hadithul qudsi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman naqasa khayra faman wajada khayra falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsa Allah ta da farkon ku da karshen ku da aljanun ku da mutanen ku kowa da kowa ya haɗu gaba daya ku zama zuciyar ku garau bisa takawa malamai fassara wannan hadisin suka ce kamar zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kowa zuciyarsa za ta zama kamar wannan ma za da zalika fi mulki shi a Allah ce wannan ba zai kara mun komai cikin mulki na ba domin lillahi ma fi samawati wa ma fil ard abun da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne tun ba a yi mu ba na Allah ne bayan an yi mu na Allah ne kuma za mu kare su zama ga Allah tabaraka wa ta'ala inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa shi zai gaje kasa kafin azu nasa ne, bayan an tafi nasa ne, sai abun da ya ga dama zai. To ashe takawar mu ba zai kara masa komai ba. Sannan yace da ace farkon mu da ƙarshen mu da aljanun mu da mutanen mu kowa da kowa za a hadu, zuciya ta yi muni. Malaman fassara hadisin suka ce kamar zuciyar Fir'auna. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma na kasa zalika min mulki shay'a, hakan ba zai rage min komai a cikin mulki na, domin in an yi kyau alkhairin zai koma ga mutanen ne wanda suka yi aikin alkhairi. Allah samu yi alkhairi. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kana Allahu ganiyan, Allah ya wadata daga abun da za ku aikata na alkhairi in kun ga cewa ba alkhairin kuke so ku yi ba. Hamidan, Allah godadde ne in ba za ku gode masa ba, an gode masa, shi kansa ya gode wa kansa. Allah shi yafi sanin yanda zai gode wa kansa sama da kowa. To ya riga ya gode wa kansa, in kaga dama baka gode masa ba, to shi ya gode wa kansa, don haka godadde ne. Sannan bayan shi ya gode wa kansa, mala'iku sun gode masa kuma suna kan gode masa. Ashe kenan ba wani abu, in muka gode wa Allah falalan hakan gare mu zai dawo. Ashe kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance raniyan, ya wadata daga ayyukanmu na alkhairi in ba za mu yi ba. Hamidan, godadde ne, ba jira yake mu gode masa ba. In ka ce alhamdulillah, lada za ka samu, wannan ladan ya fi abun da ka faɗa da kuma irin kalmar da ka faɗa. Kalmar take ka ce mata alhamdulillah, amma sai Allah ya ji daɗi sai baka ladan. Ladan faɗin wannan maganan za ka gan shi ranar tashin alkiyama, sai ka ji cewa da rayuwarka ma kullum haka ka yi ta faɗa. To saboda haka Allah ya kasance wadatacce ne kuma hamidan, godadde ne. Allah ta ke ce mana walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Kai mutane ku sani, ga Allah ne fa kadai ma fi samawati, abinda ke cikin sammai, wa ma fil ardi, da abinda ke cikin kasa. To wai wannan ayoyin idan muna fahimtar su, to ya kuma wani abu da yake cikin kasa zai ruda mu da mu bar Allah tabaraka wa ta'ala? Abinda ke cikin sama da kasa fa gaba ɗaya nasa. Kuma yace kar ku yi kaza, sannan mu ce sai mun yi. Yace mu aikata kaza, mu ce ba za mu yi ba. Kai akwai abun duba cikin darusa da muke gani a cikin wa'innan ayoyi, sannan da darusa da ya kamata mu lura da su a cikin rayuwarmu. Allah tabaraka wa ta'ala yana maimaita mana gare shi fa kadai abinda ke cikin sama da kasa yake. Wannan kuma yana nuna mana mu dogara gare shi shi kadai cikin duk abin da muke yi. Kar mu yi gaggawa, kar mu yi hadama, kar mu yi handama, kar mu yi zalunci, kar mu wuce gona da iri. A'a, mu sani cewa walillahi ma fi samawati wa ma fil ard, ga Allah kadai abun da ke cikin sammai da kasa nasa ne. Wa kafa billahi wakila, Allah ce Allah ya ise zama kafilin mutum, wakilin mutum, ma'ana abun dogaro, wanda ya dogara ga Allah ya huta. Wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu, wanda ya dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya isa masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law antum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan thumma taruhu bitana, da ace za ku dogara ga Allah haƙiƙanin dogaro, to da Allah ya azurta ku ta inda ba ku tsammani, kamar yadda yake azurta tsuntsaye. Tsuntsu idan ya tashi da safe ya bar ƴaƴa suna jiran a basu abinci, baki da shago, baki da kasuwa, baki da inda zai je nemo kuɗi. In ya tashi kawai dosan duniya yake yi, ko yayi gabar, ko yayi yamma, ko yayi arewa, ya je ya zagaya. Kuma wani sa'i za ka samu a rani ne, kuma a jeji yake, amma kafin ya dawo sai ka samu jakarsa ta cika, saboda ya tabbata cewa Allah zai bashi. Sai jakarsa ta cika, sai ka ga ya zo yana hoto wa ‘ya’yansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da muna dogaro ga Allah, mun san girman Allah, to da mun huta, kuma da Allah ya azurta mu ta inda ba ma tsammani, shine kamar yarzuqu at-tayr, kamar yadda yake azurta tsuntsu. Tsuntsu ba shi da shagon da yake zuwa ya bude, amma kuma sai ya dawo da abinci. A ina ya samu, ina ya shiga, yaushe tunanin sa ya bashi ya je gurin wannan abincin? Yana tafiya a sama sai ga abincinsa a ƙasa sai ya soko yake. Ashe kenan inda za mu dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala, Allah sai da ya rinka mana shimfiɗa da cewa walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ganiyan hamida. Ya sake cewa walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, sannan yace wa kafa billahi wakila, ga Allah kadai abin da ke cikin sama da kasa yake. Inda za mu lura da wannan, to da wallahi hankalin mu sai kwanta. Idan ka zo
kaga kanka cikin waɗanda ba su da isasshen kuɗi ko kana samun jarrabawa ko talauci ko wani karancin abubuwa sai ka dogara ga Allah tabaraka wata'ala. In hanyar halal ta zo kai sana'arka ko kai aikinka ko kai abin da kai aka biya ka ko kai kwadago aka biya ka ko ka saida abin da kake da shi na karamin jarinka shikenan sai ka gode wa Allah ka roki Allah albarka. Idan hanya ta toshe ka koma ga Allah tabaraka wata'ala ka gaya wa Allah ka tada iyalanka ku gaya wa Allah ku yi kuka kuna gaya wa Allah tabaraka wata'ala yadda yaro yake yi wa mahaifiyarsa kuka in yana bukatan abu haka bayin Allah mutanen kwaye suke yi wa Allah kuka in suna bukatan abu kai sujjada ka rinka zubar da hawaye na cewa ya Allah kai kaga matsayina ya Allah cikin duhun dare ba wanda ya sani ya Allah in kaza ya Allah kaza nake so bai gagare ka ba ya Allah ba wanda nake so a gurinsa sai kai ya Allah kar wani ma ya zama yana da bakin magana akan cewa shine ya bani ya Allah kai kawai nake so ka bani ta inda bana tsammani sai kaga Allah ya baka kana roƙon Allah da tawawan sunaye ka karanta alqurani ka tsaya kana ruku'i kana sujjada kana gaya wa Allah tabaraka wataala babu abin da zaka zai gagari Allah tabaraka wataala doka Allah ke gaya mana gare shi kadai fa sama da kasa su da abin da ke cikin su to ya kamata mu dogara ga shi shine wa kafa billahi wakila Allah ya isa wanda ya kamata a dogara gare shi to me yasa ba za ku dogara gare shi me yasa ba za mu dogara ga Allah tabaraka wataala ba wani zaka ga tunanin sa shine wane ya bashi wani tunaninsa danginsa yana da kaza wannan kuskuren fahimta ne cewa danginka yana da kaza kai ma sai ka sai ya baka daga wannan abun wannan kuskure ne amma Allah ya yi masa umarni lokacin da ya samu yayi ihsani wa danginsa doka sai ka shu idan danginka ya dauko wani abu ya baka a cikin dukiyarsa ka gode wa Allah kuma kai masa addu'an alkhairi in bai baka ba ba ita kake jira ba kuma ba ita ce hanyar rayuwarka ba kuma kar ka yi masa mummunan addu'a don shi danginka ne bai baka ba yawanci muna shiga hasada wa ƴan uwan mu na jini ba tare da mun sani ba sai kaga mutum yana cewa ga wan mu nan shine kaza ya zama commissioner duk gaba daya ga danginsa nan cikin talauci a'a Allah tabaraka wataala yace wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء اف بنعمه الله تجهلوا يجحدون الله تكسن الله يا فيفي تساشينكو اكن ساشي cikin arzi za iya aifan yaya goma a gida na karshen sai shine za a bashi kudi sai fi duk sauran har ma yafi babansu alhali tun ba a haife shi ba babansa yake neman kudi wallahu fadala ba'dakum ala ba'din fil rizq amma sai Allah ce faman ladina kubilu biradi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fa hum fihi sawa duk yanda ka kai da kwadayi in Allah ya fifita ka to ba za ka iya dawo da arzikin naka ka raba ya zama daidai da waɗanda suke ƙasa da kai cikin talauci ku zama daidai ba ka ce wani ma a dangi na tunda ina da tsabar kuɗi na zama miliyoyi nake da shi to wani ma sai ya zama miliyoniya wani ma sai ya zama miliyoniya wani ma sai ya zama miliyoniya Allah ce ba zai taɓa yiwa saboda Allah yana so ya ajiye shi a guri kaza ya ajiye ka a guri kaza don ya zama jarrabawa gare ka ya zama jarrabawa gare shi ko kayi kwadayin ku zama daidai ya zama mai kudi ba zai zama ba to sai a gane wannan wani sai ka ji ya ce wancan fa dangin wane ne amma duba shi ina Allah tabaraka wataala zai iya yin mutum ga dumbin kudi amma cikin dangin su za ka samu wanda sai yayi da ko yake samu abin da zai ci don ta zama jarrabawa ga wancan amma kuma da za a yi da zai yi ihsani ga wancan din wannan shine abinda Allah tabaraka wataala ya wajabta masa yake so ababin silatul rahim shine kudin ya yi ihsani ga wannan amma zai iya dan dunkulo kudi yana ba wa wannan din kafin sati dai kudin sun kare to shikenan wani sati ma sai sake bashi wani sati ma sai sake bashi ba zai yiwu ba sai Allah tabaraka wataala shi ke yin wannan in dai dan adam ne in ya bashi wani wannan satin wataƙila sai wata shekara ko sai shekara kaza ko ma sai manta da shi saboda mai shi dan adam kuma da zai ce wanin nan sai ya bar abun da yake yi na dawo da shi mai kuɗi ba za ka iya yi ba to shi yasa kai in kaga wane naka yana da kaza yana da kaza to Allah ne ya bashi abun da za ka yi ka yi addu'an Allah tabaraka wataala ya wanzar masa da ni'ima din kai kuma Allah ya azurta ka ta inda baka tsammani kuma ka gode wa Allah bisa abun da ka samu. In ya baka falillahi alhamdu, in bai baka ba falillahi alhamdu. Dama ba a ce rayuwarka tana hannunsa ba, rayuwarka tana hannun Allah ne, rayuwarsa tana hannun Allah. Wannan ya kamata mu dauke shi mu zama masu dogaro ga Allah. Da yawa zaka ji ana kuskure, wani fa danginsa ne, amma duk gasu can gaba daya danginsa duk ba su da komai, amma shi shine gwamna ko shine sanata ko shine kaza. A ko me ya zama ba a ce ka tsaya kana sauraron ya baka arziki ba, wane shi arzikin a hannun Allah yake wallahi? Ko me ya zama? Saboda haka ran da kuma aka ce wani arziki naka zai biyo ta hannunsa ya zo gurinka, wallahi kana kwance baka garin, kana garin sai kuɗin ya zo kuma sai ya kira ka ya baka, shikenan kaga baka da wani kaskanci. Dole sai ya kawo ya baka saboda Allah ya ce ya baka. Amma ran da ka kaskantar da kanka, wane bai bani ba, wane bai bani ba, dangina ne bai bani ba, ka zo ka gaya masa bai baka ba, kaza da ya ji motsinka kawai sai ka ga ya ƙara nitsewa a cikin gida, saboda mai ka kaskantar da kanka, sannan ka tsaya kana wasu abubuwa. Saboda haka kowa ka ajiye shi ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala. Kai dai ka zamanto ba malalaci ba, ka riƙe al'aqdu bil asbab, kana da sana'a, kana da jarinka na daidai gwargwado, in jarinka ba naira 100 ne, shi kake juyawa da shi kake ciyar da gidanka, kana roƙon Allah albarka. Duk wani ɗan adam ba za ka tsaya kana tona asirinka a gurinsa ba, a'a matsayi yake da shi, danginka ne shi, a'a menene shi, in ya ɗauko ya baka shikenan falillahi alhamdu sai ka gode wa Allah. Da ya ɗauko ya baka ba shikenan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi. Amma kana da yaƙini duran da arzikinka ya biyo ta gunsa, wallahi sai ya kawo. Wannan kawai yaƙinan ran da ko bai kawo ba shi ba abun zargi ba ne, kar ka zarge shi, kuma dama baka sauraron ya kawo din. Kana dogaro ne da abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka, domin ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala. Don haka walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh, ya kamata mutane mu gane girman Allah, mu gane matsayin Allah, kuma mu tuna cewa wallahi duk wata rayuwa gaba ɗaya a hannun Allah ne. To mu miƙa rayuwar gaba ɗaya ga Allah tabaraka wa ta'ala, mu zamanto mun dogara ga Allah cikin duk abin da muke yi. Kasuwa za ka yi, dogara ga Allah. Sana'a kake yi, dogara ga Allah. Aikin gwamnati kake yi, ka dogara ga Allah. Komai za ka yi kuma ka yi gaskiya, komai za ka yi kuma kar ka zalunci wani. Duk abin da za a yi da gangan ka zalunci wani kar ka yi ba. Haƙƙin wani ka ba shi kayansa, ka riƙe iyalanka, ka kuma roƙi Allah albarka a cikin iya abin da kake da shi. Amma idan ka ce za ka yi gaggawa, za ka yi haɗama, za ka zalunci wani, to ba za ka samu alkhairi ba a rayuwar duniya haka na a rayuwar lahira. Kuma kar ka ce da dabarbaru za ka tara dukiya, dukiya Allah ne ke tara ta. Duk tsananin da ake ciki a yanzu ɗin nan da ake faɗa, akwai waɗanda suna nan ɗimbin kuɗi suke da shi, kuma kasuwanci suke, Allah ne ya tara musu wannan kuɗin. Za ka ga wani ba takalminsa ma ya yi kuje saboda tafiya da ƙafa, wani kuma mota 10 yake da shi ko sama da haka, Allah tabaraka wa ta'ala ne ya ba shi. Wani gidan haya yake, kuma gidan hayan ma iya ɗakin da yake kwana da shi da iyalansa, iya shi kawai yake iya biya. Wani kuma gidaje 10 yake da shi, yanzu ma sake gine-gine yake. Waye ba shi? Shine Allah tabaraka wa ta'ala. Kai kuma waye aje ka wancan tsutsukin gurin? Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma in Allah ya ga dama fa zai iya bude ma ta inda baka tsammani. Saboda me? Walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh, ga Allah kadai abun da ke cikin sammai da ƙasa yake. Wa kafa billahi wakila, Allah shine wanda yake cikakken wanda ya dace a dogara gare shi. Zaka idan ka dogara ga Allah ba za ka yi yawan surutu ba, ba za ka zo kana ta faɗin kaza ba, ba za ka zo ka damu ba, ba za ka sa ranka a cikin wahala ba, in dai ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala. Domin ka san komai nasa ne, kuma shi ɗin nan zai iya bayarwa. Saboda haka kar ka yi fishi da abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ya baka, kuma kar ka tada hankalinka akan abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ya baka. Kuma duk wani mutum da yake da wani abu, kar ka damu da abun da yake da shi, kai dai kai masa fatan alheri, kai masa kyakkyawan zato, sai in wani abu ya bayyana gare ka wanda ba na alheri. Saboda haka wannan tarbiyya ce daga Alkur'ani, ya kamata mu gane su, ya kamata mu ɗauka, ya kamata mu riƙe. Kar mu zamanto kullum ana karanta Alkur'ani amma tarbiyyar ba ta shiga jikinmu. Mu zamanto masu tarbiyya, tarbiyyar Alkur'ani. Kowa ya zama mai zuciya ya dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala cikin abin da yake. Kar ka zo ka ɓaci rayuwarka saboda tunanin wani zai baka. Wane ne wani? Allah tabaraka wa ta'ala yana nan. Wani daga cikin magabata ya tashi ya zo gida abinci ya kare, abincinsa ya kare, ya rasa yadda zai ga yara. Abin da ya dame shi shine yaran gida din, yara suna zaune ba abinci, ga rana ta daga, ya kasa zama a cikin gida, ya tashi yana tunani ina zai shiga. Yana cikin tafiya sai ga masallacin anguwansu, yace kai Allah tabaraka wa ta'ala yana nan, ina tunani irin wannan. Kawai sai ya alwala, sai ya shiga masallaci. Ya shiga masallaci, ya karanta, ya kabbara, ya karanta Fatiha, yana tsaye a gurin yana addu'a, yayi ruku'i, yayi sujjada, yana cikin sujjada yana gayawa Allah, yana gayawa Allah, sai ya fashe da kuka, yace wallahi ina cikin wannan sujjada sai naji an aje jaka da kuɗi a gefe na, an ce tashi ka je ka biya bukatun ka da wannan. Ya san daga ina ka je, shi kadai ne kuma masallacin, ba lokacin sallah ne na farilla. Ya tashi ya dauka, yace da ya bude cikin jakan sai ga dinari 2000, yana dawowa gida yace sai Esther ta fito tace baba wani ya zo da buhun fulawa da buhun shinkafa da garwan mai da kuma dinari 2000 a jaka, yace wai shi dan uwanka ne, wai a dafa wannan abincin a gida, in ya kare zai sake dawowa. Yace wallahi bani da kani, bani da wa a duniya, saurani ne da wayannan iyalan muka sa kun dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala. Law antum tatawakkaluna ala Allah la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan thumma taruku bitana. To yaushe mutum zai tada hankalin sa, yaushe mutum zai damu da abun wani, yaushe mutum zai sa hankalin sa akan abun wani? Allah ne ya bashi, me yasa zaka damu da shi? Allah zai baka, koko kana tuhuman Allah ne da ya bashi? In kace dole sai ya baka, kana tuhuman Allah ne da ya bashi shi kuma bai baka ba? To in ku kasan cewa Allah ba abun tuhuma bane, to me damuwar ka? Allah tabaraka wataala zai baka, sai dai kawai kar ka kwanta a gida kace Allah zai kawo, a kai rike abun da yake na dalili. Ka fita sana'a shikenan, kai abun da zaka iya yi, ka fita kasuwa kai abun da zaka iya yi, kai abun da zaka yi na faskare ko na abubuwa da sauransu. Sannan muna yin abubuwa din muna ambaton Allah, muna sa Allah a zuciyar mu. Babban matsalar mu a yanzu shine mutum zai fita sai ka ji ya ce to ai ya rasa aiki, ya rasa kaza, ya rasa kaza, to ba zai yi shiru ya koma ga Allah ba, a sai dai magana ga mutane. Yawanci ba mu tarbiyantar da kanmu da tasbihi ba, kana cikin tafiya kana tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah, ko kana cikin tafiya kana salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kana cikin tafiya kana astaghfirullah astaghfirullah, ko kana cikin tafiya kana cewa hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yawanci ba mu saba da wannan, mutum yana tafiya ne kawai tim, sannan in ya samu mutane kuma surutu, jiya ba ci abinci a gidana ba, yau kaza menene ya faru, abu kaza ya faru, sai kuma zagin wanda baya nan, wane kaza kaza yayi kaza, yana gani na marwaci ne, bashi da menene, duk wannan shine tarbiyar mu. Shi yasa in an samu jarabawa ba mu da hanyar da zamu bi mu samu saukin ta. Allah tabaraka wataala ya hore mana hanyoyi da yawa. In ka tuna da Allah zai tuna, zai tuna ka. Ta'arraf ila Allah fi ar-raqa ya'rifuka fi shidda. Manzon Allah ne kake biya mana wannan, ka san Allah lokacin da kake cikin sauki zai san ka, kai kuma zai tuna da kai lokacin da kake cikin tsanani. Ko kwanto muke akan wannan? Wallahi ba ku kwanto a ciki. Dogara ga Allah wa kafa billahi wakila, muna ku kwanto akan wannan ne? Wallahi ba mu ku kafa, ba ku kwanto wannan. To me yasa? Shine ba mu iya abun bane, kuma ba mu damu da mu iya ba. Kawai rayuwa muke da kasan kusa da tumaki, kawai in sun tashi da safe rididididi a yi can, rididididi a dawo can, surutu ba tsari, ba tunani, ba basira, ba nasi a cikin magana din, ba salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba alkhairi. Wani wala daga ya zauna a gefe ya ce wancan zikiri na bid'a ne, to ina na sunna? Yana zagin wasu, wancan suna zikiri na bid'a, shi kuma yana bakin dakali ya zauna akan benci yana zagin wanda ya wuce, yana kirga motocin da suke wucewa, amma wa'incan wai zikirin bid'a suke? Ina zikirin sunna to mala? Zama akan benci ana cin nama shine zikirin sunna? Wa'incan suna zikirin bid'a, kai kuma ina zikirin sunna? To da haka mutum ya wannan kuma muna yaudaran kanmu da kanmu, sai ya kamata mu gyara mu san me muke, abubuwan da zamu yi mu kusanci Allah gaba ɗaya ba ma yi, abubuwan da zamu yi Allah ya ji daɗi ya ji tausayin mu ba ma yin su. Abinda muka iya kawai surutu, abinda muka iya kawai zagin juna, abinda muka iya kawai hayaniya, abinda muka iya wawa wawa a ganmu gurin da za a samu a yi wawa. Inda za a ce gwamnati ta ce ta kawo taki a rabawa talakawa waɗanda suke manoma da wanda yake noma da wanda baya noma da wanda yake kaza, bi sai a je a taru a gurin ranan an samu gurin gini. Sai ka ga an zo maimakon manoma su samu buhu biyar biyar, sai ka ji ana cewa mutum biyu a raba buhu ɗaya, wani kafin a raba ya karɓi kuɗin rabin buhun a gurin wani, in na karɓo zan kawo maka. Saboda haka rayuwar mu kawai yaudara ce da imuwa da hauka da rashin tsari, mafi yawan rayuwar mu kenan. Sai ɗaiɗai ku wanda Allah ya kare su. Yanzu an ce shinkafa, gwamnati ta kawo shinkafa, da wanda akwai shinkafa a gidansa, da wanda yana da abincin yau, da wanda yake bashi da shi kwata-kwata, sai kaga an je an taru a wurin gaba ɗaya, an samu gurin ini. Saboda haka a yi ta wawa, a yi ta wawa. Wani za ka ga ya karɓa, ya turo ‘ya’yansa su ma sun shiga layi, an jeru tun safe ana tsaye, sai kaga an zo ana raba shinkafa kwano biyu ko kwano ɗaya. Wai har yanzu ba mu kai lokacin da za a kawo shinkafa gidanka ka ce wallahi ni kam Allah ya hore mu abincin yau a kai gidan wane, har yanzu ba mu kai wannan lokacin ba. Babu wanda yake irin wannan yanzu a cikin mu. A kawo abu kaza a gidanka ka ce ni kam gaskiya Allah ya hore mu, saboda haka a kai gidan wane, har yanzu. Saboda haka wajibi ne mu san wannan. Wani ya kawo zakka gurinka, ka san cewa baka cikin mutum takwas ɗin nan, kuma ka karɓi zakkar ka zauna lafiya, ba zai yiwu ba. In aka kawo zakka, in ka san baka cikin mutum takwas ɗin nan, ka ce Alhaji a gaya maka, ko kuma ka je ka gaya masa, ko kuma in shi ne da kansa ya kawo, gaskiya ba na cikin mutum takwas ɗin nan. In kyauta ka kawo, to fa lillahi alhamdu kawo in karɓa. Amma in dai zakka ne, in ka bani sai ka biya. Saboda haka kai wa wanda suka dace, domin in ka bani wallahi baka da zakka. Har yanzu ba ma yin wannan, har yanzu ba mu koyi wannan tarbiyyan ba, ko mu ce wai muna so Allah ya ba mu abinda muke so. Ya kamata mu gane irin wannan abubuwa ɗin. A ce multimillionaire wani ya turo masa zakka kuma an karɓa an riƙe, kana da shago, babban shago da kuɗi da sauransu, amma a kawo ma zakka, wani ya ce wai shi mai mulki ne ya fidda zakka a raba, kuma ka kinera a ciki alhali kai ma ka tantance ka fidda zakka. Sannan mu ce za mu zauna lafiya, sannan mu ce za mu samu kwanciyar hankali, sannan mu ce muna so mu ga walwala, muna yi wajen kanmu. Saboda haka wa kafa billahi wakila, Allah tabaraka wa ta'ala shi ne wanda ya cancanta a dogara gare shi, ya kai makura wajen a dogara gare shi. In yasha yuzhibukum ayyuhan nas, ku sani ya ku mutane, Allah ya ce in yasha, in Allah ya so, yuzhibukum ayyuhan nas, sai tafiyar da ku ya ku mutane, ya zama bamu. Wa ya'ti bi akharin, sai ya zo da wa'insu sabi. Wallahi da Allah ya ga dama gaba ɗaya, in yace yanzu nan mu zama bamu, wallahi shikenan an gama. Gobe ko cikin sakan ɗaya kuma wasu su taso, wallahi yanzu nan za su taso. Amma Allah ya bar mu. Saboda haka mu sani walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh, in yasha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin, in Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku ya zama babu mu gaba ɗaya. Wa ya'ti bi akharin, yazo da wayansu sababbi. Wa kana Allahu ala zalika qadira, Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai iko ne wajen aikata haka. Wallahi Allah zai iya yin haka, ba ma kokonto, ba kokonto cikin wannan. Mutane nawa ne suke rasuwa yanzu, nawa suka rasu har yanzu ba a ji labarin su ba, tun zamanin Annabi Adam alayhi salam mutuwa ake, ilal yawm ba a san labarin kowa ba, kowa ya tafi ya tafi. Wanda duk ran da mala'ika ya ɗauransa zai san cewa annahu la ilaha illallah wa alimu anna alhaqqa lillah, ranan ne mutum zai san cewa lalle gaskiya Allah shine gaskiya. Amma kuma lokaci ya riga ya kure, an ɗaure, an gari. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce man kana yuridu thawaba ad-dunya, wanda duk ya kasance shi himmatuhu, in ji malaman tafsiri, in kalli tafsirin Ibn Kathir, man kana yuridu thawaba ad-dunya, man kanat himmatuhu jam'i duniya, wanda kawai himmarsa ta zama shine tara duniya, ba abun da yake so sai tunanin duniya. Kamar yadda Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yake, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake fadi, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, daga cikin mutane akwai wanda shi kullun kawai tunaninsa a bashi duniya, a bashi duniya, tunaninsa ya duniya za ta taru, ya duniya za ta taru. To shine Allah ya ce man kana yuridu thawaba ad-dunya wanda duk a cikin ku ya kasance tunaninsa kawai ya samu tarin abun duniya, to fa inda Allah thawabud dunya wal akhirah, to abun duniya da lahira gaba ɗaya na Allah ne kuma a gurin Allah. In zaka nemi duniyar, neme ta a gurin Allah. Shine mutum ya ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. To me yasa kawai duniya ita ce kawai? Saboda haka mu gyara abubuwan da muke. Allah ce wa kana Allahu, Allah ya kasance sami'an, me ji ne ga duk abin da muke aikatawa. Basiran, yana ganin duk abin da muke aikatawa. Abinda muke yi yana ji na maganganu, abinda muke aikatawa yana gani. Allah tabaraka wa ta'ala ba abinda yake buya gare shi. Mu dogara gare shi, mu mai da al'amarin mu gare shi, mu zama musulmai na gaskiya. Na'am.
Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil-qisti shuhada'a lillahi walau 'ala والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تحرموا فإن الله كان بما تعملون قديرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله
Allah tabaraka wa ta'ala ya koma sake jawo hankalin mu'minai zuwa ga wata tarbiya da ɗabi'a wacce take mafi alkhairi ga rayuwarsu, duniyarsu da lahiransu. Allah ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani. Aisha radiyallahu ta'ala anha haka na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu suna cewa idza sami'ta ya ayyuhallazina amanu fa'ri biha sam'ak fa innahu imma khairun yu'maru bih wa imma sharrun yunha an. In ka ji Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda suka yi imani, to kada kunnanka su kai gurin. Ko dai ya zamanto wani alkhairi ne muhimmi wanda ba wanda zai iya wannan alkhairin sai mu'minai, wanda Allah zai umarni da shi, ko kuma ya zamanto wani sharri ne babba wanda ba iya wanda zai iya kame kansa daga wannan sharrin sai mu'minai. Saboda haka in ka ji ya ayyuhallazina amanu fa'ri biha sam'ak, maza maza kada kunnanka ka tura shi gurin. Allah ya samu cikin mu'minai. Allah ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, kunu qawwamina bil qist, ku kasance tsayayyu bisa adalci. Duk abin da za ku yi ku tsaya da adalci, kashin bayan zaman lafiya kenan. Duk inda aka rasa adalci, to an haɗu da fushin Allah a gurin. Duk inda zalunci ya yi katutu, ba za ka samu adalci a gurin ba. Duk inda adalci ya kauce, to zalunci zai mai gurin. Kishiyan juna kenan, adalci zalunci. Saboda haka adalci kishiyarsa zalunci. Allah tabaraka wa ta'ala yana saukar da ni'imansa a kan bayinsa kafurai in sun yi adalci wa bayinsa. Allah tabaraka wa ta'ala yana gusar da ni'imansa a kan bayinsa musulmai in sun kauda adalci a kan bayinsa. Wannan shi ne abinda malamai suka tabbatar. Ma'ana duk al'ummar da ta tsaya da adalci a kan al'ummarta, shugabanni suka tsaya da adalci a kan al'ummarsu, ko da wa'innan al'umma ɗin ba musulmai ba ne, in dai shugabanninsu suna adalci, to Allah zai wanzar da ni'ima a kansu. don su more duniya in sun je lahira Allah tabaraka wataala ya sa su a wuce. Amma a duniya in dai suka yi adalci wa junansu ko shugabanninsu suka tsaye da adalci, to Allah tabaraka wataala zai saukar musu da ni'ima, za su samu nutsuwa, za su samu kwanciyar hankali. Amma ko duk musulmai ne zalla sai suka sanya zalunci ko shugabanninsu suka tsaye da zalunci a kansu, to wallahi ba za su samu ni'ima ba za su samu kwanciyar hankali. Allah yana kishin bayinsa, Allah yana kishin ɗan adam ko musulmi ko ba musulmi ba. Inda bawansa ne wannan ɗan adam, me yasa aka samu wata mata karuwa ce, karuwanci take yi amma tana cikin tafiya, sai kishin ruwa ya kama ta, sai ta sha ruwa, da ta sha ruwa tana tafiya ta fito daga rijiyar, sai ta ga kare, kare fa yana fidda harshensa ya rasa yadda zai shiga wannan rijiya ɗin ya sha ruwa. Sai ta ce kai wannan kishin ruwa yake ji, sai ta yi kokari ta je ta ɗebo ruwan ta kawo wannan karen ya sha, sai Allah ya yafe mata karuwancin ta shiga da ita aljanna. Saboda me? Ta ji tausayin bawan Allah kare, ita ɗin kuma karuwa ce, dalilin wannan aikin Allah ya yafe mata zunubi. A ce shi yasa wanda duk in dai aka tsaye da adalci akan al'umma to za a samu ni'ima, in ko aka ce zalunci za a yi to ba maganar ni'ima, ba maganar kwanciyar hankali, ba maganar nutsuwa a kowace irin ƙasa ce in dai babu adalci a ƙasar. Don haka wajibi ne farko, mataki na farko kawai na samun kwanciyar hankali shine dawo da adalci cikin al'umma, dawo da adalci cikin shugabanci, dawo da adalci cikin mu'amalantar juna, dawo da adalci cikin duk abin da ake yi. In dai adalci ya gushe to kar a yi tsammanin zaman lafiya. Wannan alƙawari ne Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata. Don Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci mu'minai su tsaya da adalci, ce kunu qawwamina bil qist, ku tsaya ku jajirce kuna masu adalci, shuhada'a lillah, idan za ku ba da shaida ku ba da shaida domin Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai. Duk abin da ake fada ko rikici, kai ne kuka yi rikicin da wani, in ka zo mai da bayani faɗi gaskiyar abin da ya faru, wane da wane ne suka yi rikicin kana gani, in ka zo mai da bayani faɗi gaskiyar abin da ya faru, shuhada'a lillah. Domin in ka ba da shaida a duniya saɓanin gaskiya, to ranar tashin alkiyama Allah zai bijiro da magana. In ka ba da shaida a duniya gaskiyarka kana mai adalci, Allah tabaraka wa ta'ala zai baka dumbin lada ranar tashin alkiyama. Saboda haka kunu qawwamina lillah, kunu qawwamina bil qist, shuhada'a lillah, ku zamanto kun jajirce kun tsaya tsayin daka bisa adalci, sannan kuna masu ba da shaida tsakaninku da Allah cikin duk abin da aka nemi ku ba da shaida. Walau ala anfusiku, ko da akan karan kanku ne, wani da wani sun yi rikici, wani sa'i in mutum ya yi rikici da wani sai kaga yana kokarin boye gaskiyar al'amari, wannan ba musulmin kwarai bane. Wasu kuma idan an yi rikici da danginsu, kawai danginsu ko ba shi da gaskiya shi ne da gaskiya, to da kace su suna ta goyon bayan danginsu. Wasu kuma in dan anguwansu ne to shikenan kawai shi ne da gaskiya. Wasu kuma in dan jama'arsu ce to shi ne da gaskiya, dan jama'arsu baya laifi sai dan jama'ar ɗaya bangare, wannan ba ka'ida ba ce. Kowa zai iya yin kuskure, zai iya yin daidai, wanda yake da gaskiya a faɗi cewa shi yake da gaskiya, amma kuma ba shi gaskiyarsa a ba shi haƙƙinsa. Wanda yayi kuskure a tabbatar cewa shi ne yake da kuskure, a tabbatar masa da laifinsa, ko a horar da shi ko kuma ya biya fansa gwargwadon yadda shari'a ta tsaya. Allah ya ce walau ala anfusikum, ko da a karan kanku ne. In mata da miji sun yi rikici, in an zo za a yi ta mai da bayani me gaskiyar lamari, in gaskiya ta faɗa ka ce kwarai duk abin da ta faɗa gaskiya ne, to me yasa kai haka ka ce kai kuskure, ba shi kenan ba an gama magana. Ko kuma me yasa kai haka, sharrin shedan ne a lokacin, kawai kana cikin sharrin shedan ne ko fishi kai, to yanzu yaya kana neman ta yafe maka, shi kenan ta yafe, ba shi kenan ka kukuta gurin Allah ba, ka kukuta duniya. Amma ka faɗi iya gaskiyanta ka ce ba gaskiya ba ne, mutum ya faɗi iya gaskiyansa namiji ku ce ba gaskiya ba ne, wannan ba zai yiwu. Idan aka zo ga waliyin miji, ga waliyin mata, ko kuma ga mijin ga mata, ka yi bayani, ya yi bayani, me za ki ce haka kika yi, kwarai kuwa gaskiya haka ne, to me za ki kai masa haka, shedan ne ya ruɗe ni, to yanzu yaya, ina neman ya yi haƙuri ya yafe mu. Ka yafe mata, ka ji ta ce ta yi kuskure, ka yafe mata, sai ka ji ta ce ya yafe mata, wallahi magana ta gani. Amma sai da ya gama faɗan gaskiyar abin da ya faru, sai ta ce kamun ba haka ba, to shi kenan sai jaye. Shedan kuma ya samu ƙofa, domin ta nusa gaskiya to shi kenan kawai sai shaidan ya ta ingiza ta sai ya ci ta ruwa akan ƙarya. Shi yasa yawanci abinda ake so a dau magana mata suna da rauni a bangaren aure. Duk yawanci auren da aka jidintar da shi akan mata mafi yawansu ana samun ɗaiɗai kuma su alkhairi sannan ɗaiɗai kuma su cikakken hankali. Wannan kawai rauni ne haka Allah ya halicce su. Mafi yawansu in an dogarar da aure a hannun mata da wuya ya yi alkhairi da wuya kuma ya yi ƙarko. Saboda haka harkar su kawai inda za su yi shi ne in matsala ta taso ta harkar mata ko wajen lafiya ko aiwa ko abun nan idda ko kuma jini ko kuma wani abun nan wannan anan ake buƙatar bayanin su. Amma jiɗintar da harkar aure a ce mata ne za su yi bayanin abun da za a yi, mata ne za su yi bayanin auren ya yi kyau, mata ne za su yi bayanin auren ya gyaru, mata ne za su gyara, mata ne za su ɓata, akwai rauni tattare da su. Su ɗari gaba ɗaya za su iya taruwa akan ra'ayi guda ɗaya kuma a kansa suke, saboda wannan shi ne kawai zai burge su, kuma burgewa ne kawai shi kenan ya jin ɗauke su. Saboda haka suke awa man yuna shau fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Su kawai a yi ado kawai a hole a huta a yi hayaniya a tashi a tafi shi kenan kawai aure ya yi kyau. In dai an hole to aure ya yi kyau, in ba a hole ba auren kamar miya baki shiri. Saboda haka akwai matsala. Amma namiji ba shi kawai abin da yake so, menene sunna ta ce, menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, menene alqur'ani ya ce, an bi wannan shi kenan magana ta kare. Wani zai kawo tsegumi ba na bukatun tsegumi saboda aya aka bi, hadisi aka bi, umarni aka bi, saboda haka babu tsoron hayaniya. Shi kenan sai ka ga an ji daɗi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau ala anfusikum, ko da a karan kanku ne ku tsaya ku faɗi gaskiya. Awil walidayni wal aqrabin, ko da abun ya shafi iyaye biyu ne fa ka duba girman iyaye. In baban mutum shi ne ba shi da gaskiya aka ce zo ka ba da shaida to ka faɗi gaskiyar lamari, baban naka ya zama shi ne ba shi da gaskiya domin Allah ne ya ce a yi wannan. Allah ya kiyaye. Saboda haka awil walidaini, ko iyaye ne, Allah ya ce kunu qawamina bil qist shuhada alillah. Allah ya fara da kai saboda mutum yana da matukar son kansa. Sai zo mataki na biyu sai ce awil walidaini, ko iyaye. Magana ta kare. Idan har za ka zamanto a kan iyayenka, Allah ya ce ka tsaya ka faɗi gaskiya, babu wani sauran ɗan adam kuma da za ka ɓoye gaskiya a kansa. Domin iyaye su ne wanda za ka ji kunyan wani abu, ko za ka ji tsoron wani abu in an faɗi gaskiya, in ba su ne da gaskiya ba. To Allah ya ce awil walidaini, ko iyayen ne, a tsaya a faɗi gaskiya. Wal aqrabina, ko dangi ne. Kar ku ce mu danginmu ne shi ke nan kawai, ko gaskiya ya yi ko ba gaskiya ba, kawai shi ne da gaskiya. A idan danginku ya yi kuskure, to ya yi kuskure kawai, a tsaya a kan haka. Idan danginku ya yi gaskiya, ya yi gaskiya, a bi kadun gaskiyarsa. Wannan shi ne gaskiyar magana. Allah ce in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihim. In me kusuma din, ko wanda ake ba da shaida a kansa din, ya kasance ghaniyan, mawadaci ne, ko da mawadaci ne, karka ji tsoron ko kuma ka ga cewa kana faɗayin wadatarsa, saboda ka kasa faɗan gaskiya. Allaji wane ne, ko kuma mai mulki wane ne, ko kuma mai matsayi wane ne, saboda haka gaskiya ni kawai dai a rufe magana. A rufe magana, a bar maganar Allah? A rufe magana, a bar maganar Allah? To sai dai kawai ka haƙura karkaje. Karkaje ka ba da shaida. In ku ka san gaskiya, shaida kuma ta wajaba a kanka. Kawai ka je ka faɗa. Daga gurin sai ce a ɗaure ka. Magana ta kare, to sai me? Daga gurin saboda matsayinsa, kana faɗan gaskiya sai ce a ɗaure ka. A kan me aka ɗaurewa ne? Saboda ya faɗi gaskiya. Allah tabaraka wataala ya shaida wane ya faɗi gaskiya an ɗaure shi. Za ku je kwaru da Allah kai da shi. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce in yakun ghaniyan, komin wadatarsa, aw faqiran, kuma kar ku ji tausayinsa. In ji malaman tafsiri suka ce, in ka duba tafsirin Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ya ce in yakun ghaniyan, kar ka ji kunyansa ko tsoronsa saboda wadatarsa, aw faqiran, kar ka ji tausayinsa saboda talaucinsa. Talaka ne yanzu, in aka ce an bayyana gaskiya, kawai ni na san abun kawai zai dawo abun nan ne kawai, a je a sa shi ne cikin wahala. Sai ka faɗi gaskiya, sai a bar maganar Allah? Ba za a bar maganar Allah ba. Shi yasa Allah ya ce muku in yakun ghaniyan aw faqira. Wa'innan ayoyin wallahi kamar yanzu suke saukowa a Najeriya. Saboda duk abun da muke yi ne ga sunan Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana, sai mu gyara. Yawanci yanzu za ka ga an zo ga shari'a, ga gaskiyar mai gaskiya, amma saboda wani yana da wadata sika kawai an kade magana sai a fadi wani abu daban ba shine gaskiyar al'amarin ba saboda me yana da kudi zaka sai a rufa kawai a wuce masu ba da sheda kai ana iya debo wasu mutane ma ba su san hawa ba su san sauka ba su zo su tsaya su shedu ne duk lokacin da ka zo ba da sheda a gaban shari'a ana so ka ga wutar Allah tabaraka wataala kuma ka duba aljanna bayan wutar sai ka wuce ta kan wutar sannan ka je aljanna sannan magana da zaka faɗa yanzu ko ta shiga cikin da kai cikin wutar ne ko kuma ka samu tsallakewa ka je aljanna in ka faɗi gaskiya zaka tsallake saboda ka ba da sheda lillah in ko ka zaɓi ƙarya ka kirkiro to shikenan mutum zai shiga wuta Allah ya kiyaye haka kuma wanda zai shari'a wanda zai hukunci ne sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alqalai guda uku ne guda biyu wuta za su shiga guda ɗaya ne kawai zai shiga aljanna wanda ya san gaskiya ya san gaskiya yana da ilimin gaskiya amma sai ya kauce yayi hukunci da son zuciya don abin da aka bashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace iya masa albishir da wuta wallahi wannan alqalin wuta zai je ya san gaskiya wani ne da gaskiya amma sai aka bashi wani abu sai ya yi hukunci sabanin gaskiya din bayan ya san gaskiya din wannan wuta zai je inda Annabi sallallahu alaihi alqali na biyu wanda zai je wuta shi kuma bai san kawai gaskiyar ba kuma bashi da ilimin alqalanci bashi da ilimin yin shari'ar sai ya zo kawai yayi hukunci haka kawai bisa jahilci wannan ma Annabi sallallahu alaihi yace wallahi wuta zai je ai hukunci ba wasa bane tsakanin mutane kawai kai hukunci da adalci da jahilci kawai a daure ma gindiya sai kai alqali ne kuma kai yadda ka karba ka ce kai alqali ne ka san baka da ilimin alqalanci baka da ilimin addini baka da ilimin kaza baka da ilimin kaza kuma kai yadda kai alqali ne Annabi sallallahu alaihi yace wanda yake hukunci da jahilci wallahi wuta zai je alqalin da zai tsira a cikin alqalai uku wanda zai je aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine wanda ya san gaskiyar yayi bincike ya gano ta kuma yayi aiki da ilimin nasa duk abun da za a yi baya sauka akan gaskiya akan abun da ya fahimta na gaskiya akan sai yake hukunci wannan aljanna zai je inda Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka harkar ba ta wasa bace harka ce wanda take buƙatar tsoron Allah tabaraka wataala shi yasa Allah ya bude da cewa kunu qawamina bil qisti shuhada lillah walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran Allah ta fallahu aula bihim in mutumin mawadati ne ko kuma faqiri ne fallahu aula bihim ai Allah ya fi tantantar a ji tsoro kuma Allah ya fi su duk wanda kake jin cewa mawadati ne Allah ya fi shi yaya Allah yana ce mai kaza kana cewa wani mawadati ne saboda haka bari a bi shari'a a bashi gaskiya alhali bai da gaskiya kuma ga abin da Allah ya faɗa yanzu wannan don wadatar ta tafi ta Allah wallahi ma fi samawati ma fi ardi bayan mun wuce tsoba haka kuma fakiri ai Allah shi fi tantanta a ji tsoron sa Allah ce fala tattabi'ul hawa an ta'di ka duba fa bayan abin da Allah ya gaya mana a baya sai fito da maganar fili sai ce fala tattabi'ul hawa an ta'di ko da bai faɗi wannan maganar ba da yace mana kunu qawamina bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabina in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima wannan kawai ya isa mu gane cewa kar mu bi son zuciya Allah yake nufi amma sai Allah don maganar tana da matsayi abin akwai babban sha'ani akwai implications sosai saboda a fito da abun fili sai Allah ya ce ma fala tattabi'ul hawa an ta'di kar ku bi son zuciya a madadin yin adalci ku zaɓi son zuciyanku ku ƙi yin adalci wani ba shi da kuɗi saboda haka shi ne ba shi da gaskiya wani yana da kuɗi saboda haka ya zama mai gaskiya kuka bi son zuciyanku kuka yi hukunci da haka kar ku yi haka in ji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce wa in tanu in kuka ƙiri ƙarya kuka ba da shaidar ƙarya aw tu'ridu ko kuma kuka bijirewa gaskiya kuka faɗi abin da ba gaskiya ba in ka duba tafsirin Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace wa in talu in kuka kiro maganan ƙarya na labarin da ba ku da tabbas kuka faɗa don kawai ba da kariya ga wani don ya ba ku kuɗi ko don yana da kuɗi ko don yana da matsayi don tsoronsa ko don kwaɗayin abun hannunsa talu kuka kiro ƙarya don ku ba shi kariya aw turidu ko kuma kuka bijire wa gaskiya wadda take tattare da wani maimakon kuma digar ciyan ku tsaya a kanta sai ku bijire to fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah zai bada labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa bainal awwalina wal akhirina sai an haɗu jama'ar farko da na ƙarshe, Allah zai ce tashiwa ne dan wane, kum yawmal ardi alayka, yau kai ne za a yi wa hisabi, fulani bin fulana. A wani hadisi da malamai suka yi magana akan rashin ingancin sa, wasu malamai suka ce matanin sa ya inganta, sai ya wane, ya fulani bin fulana, ya wane dan wance, tashi a tambaye ka me yasa lokaci kaza kaza da kaza da kaza da kaza ka ba da shaida akan kaza. To shine Allah ki ba mu tsoro da cewa wannan ranan tana zuwa, ba mutanen gwamnati kawai ba, ba mutanen angonku kawai ba, ba mutanen gidanku kawai ba, a ranan al-awwaluna wal akhiruna sunana, fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira, Allah masani ne zai ba ku labari ranar da ana tare gaba daya, za ce wane tashi, kowa sai ya wayo, kowa sai ya kalla tun daga annabi Adam alaihi salam ila yawmul qiyamati, kowa yana gani, ga ka tsirara, ga kowa tsirara, sai kai ne kace kaza kace kaza, kaki tsoron Allah tabaraka wataala, ka zabi tsoron wani don kawai yana da wadata ko don yana da matsayi. Allah ya kiyaye insha Allah ta'ala. In Allah kai mu gobe zamu ci gaba daga aya ta gaba da wannan, don haka zamu dakata anan saboda kasancewar lokaci. In Allah kai mu gobe, Allah tabaraka wataala ya sa muna raye, zamu ci gaba daga inda muka tsaya. Allah ya ba mu nasara, wallahu ta'ala a'lam.
Allah ya kare imani da takawa da kuma lafiya mun fitar da sako. A kafin tambayoyi, akwai wani bawan Allah ya ja hankali mu akan cewa akwai buƙatar malam ya jawo hankali musamman shugabanni, gwamnati ta ware kuɗi makudan kuɗi domin a siyo kayan Arabawa talakawa, amma waɗanda suke da access da ita gwamnatin ana ba su kayayyakin amma sai suna kaiwa kasuwa suna sayar maimakon su raba wa talakawa.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وانا ما قلت دي سدي سنة كو تبسني ايه تبسني شو الله تبارك وتعالى ايتي وانا انتوك دي وازو زيد اجي اقول اتي متون امباشي امانة كاين تلكاوة اتي موت رمضان a ciyo kaya a raba wa mutane ko a sauke shi don a samu rahusa, ya tabbata an yi haka, gwamnati ta wakilta mutum ta dora shi. Kuma yawanci in gwamnati ta dora mutum akan aiki, akan ba shi ladan wannan aikin, duk wanda aka ce an zaɓe shi ya yi wani aiki wanda ake ganin zai iya wannan aikin, kowa ne ne shi, gwamnati tana ba shi ladan tsayuwa ya yi wannan aiki. Amma sai ka ga mutum ya kaɗa wannan al'amari ne, gaskiya ba don yanzu dai mataki na farko waɗanda suke kaɗa dukiyar talakawa su kai shi gefe, alhali an wakilta su akai musamman a wannan wata mai albarka, suka ki su dawo da shi su raba shi ga waɗanda suka dace, suke kaiwa kasuwa don su azurta kansu da kansu, su ji tsoron Allah su daina, su ji tsoron Allah su daina su dawo da wannan al'amari. In ba haka ba za mu yi addu'a a cikin jama'a, wallahi in mun yi addu'a da izinin Allah duk wanda yayi wannan daga nan zuwa ƙarshen shekarar nan sai an yi mamakin sa, wallahi a cikin jama'a za mu yi addu'a da izinin Allah. Saboda haka su ji tsoron Allah su dawo da wannan abu, wannan abun su ji tsoron Allah su dawo da shi. In mun yi addu'a jama'a suka ce amin, za mu yi addu'a da dukkan bin matakan addu'a da tsoron Allah da kaskantar da kai, wannan abun kunya ya isa ka, wannan lalacewa ta isa ka, wannan zalunci ya isa ka. Saboda haka su ji tsoron Allah da farko kenan, su dawo da wannan abubuwa su raba. In ba haka za mu yi addu'a ba wannan majalisin kawai ba, za mu gaya wa dukkan malamanmu da dukkan ƴan uwanmu ɗaliban ilimi, kuma za a yi addu'a, wallahi za su ga mamaki da izinin Allah, arzikinsu ba zai amfani ba, arzikinsu ba zai amfane su ba. Saboda haka su ji tsoron Allah, su kyautata nema, su gyara arzikinsu, su dawo da abun da ya cancanta, su dawo da shi su raba wa talakawa, su ba da shi kamar yadda aka umarce su. Talakawa su samu sauki, ana cikin ɗawainiya, mutane ba sa cin abinci, wasu suna kai azumi, abinda za su ci sun kasa, amma kuma an ce a taimaka sannan kuma mutum ya zo ya azurta kansa da kansa. Saboda haka a ji tsoron Allah, a gyara wannan aiki din, a dawo a daina yinsa, bai dace ba wani ya ci gaba daga wannan abubuwa. Duk wanda wannan al'amari saƙo ya kai kunninsa yana mai wannan aikin, ya tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala, ya ji tsoron Allah, ya dawo ya daina wannan aiki. In kuma ya ki tuba to Allah tabaraka wa ta'ala zai yi maganin kuma lalle zamu yi addu'a da izinin Allah wallahi ta'ala lafiya sai
mai tambaya na farko yake cewa mallan Allah ya kara maka takawa da basira yace mallan tambaya ta ita ce saka niqabi a wurin mata wajibi ne ko ganin dama sai mai tambaya na biyu yake cewa mallan mutum ne yake cikin matsala kuma bai da shi har ta kai shi da cin bashi ko na wani ko na banki sai aka ce masa akan kuɗin da za a bashi idan ya tashi mayarwa zai ƙara wani abu to ya halatta a karɓa wannan kuɗin duk da cewa yana cikin matsayin bayi da shi ne ya sa shi ya shiga ga wannan bashi.
Sa niqabi a gurin mata annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya وليضربن بخمرهن على جيوبهن وانا اياتي idan ka duba karkashin ta mai abawar bayan Sheikh Muhammad Al-Amin Shinki rahimahullahu ta'ala ya kawo bayanai na sahabbai wanda suke tabbatar da mace in za ta fita abinda ake so ta fita shine ta rufe fuskanta gaba daya sai dai za ta iya barin kwallin idon ta dai wanda za ta ga hanya ko kuma kwallin idon ta guda biyu a gurin sashin sahabbai sashin sahabbai suka ce kwallin idon ta guda daya amma za ta rufe gaba daya lura da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al mar'atu kulluha aura saboda su suna ganin wajibi ne Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma Abdullah ibn Umar Aisha radiyallahu ta'ala anha da sauran sahabbai har Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa rahimallahu nisa'al ansar wa ma ra'aytu ahadan ashaddu imtithalan bi awamirillah min almuhajirin tace Allah ya ji kan matan ansa amma ban ga masu kokarin himma wajen misalta umarnin Allah kaman irin matan muhajirin ba ayan nan ta sauko wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna bayan sallan isha amma kafin asuba ta yi sun diddinka kaya din har da niqabi sun fito sallan asuba suna cikin abunan rufe gaba ɗayan su daga sama har ƙasa laka'anna ala ru'usihinna al-ghirban kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito to wannan lura da wannan sahabbai da yawa sun tafi kan cewa za su rufe fuska a koyaushe inda za su fita to amma sai aka samu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya sake cewa al mar'atu kulluha awra illa wajhaha wa kaffaiha mace dukkan ta al'aura ne sai fiskanta da takukanta dukkan hadisan ingantattu ne to dan lura da wannan hadisi sai sashin sahabbai suka ce ya halatta ga mace in za ta fita inda gurin ba taron maza suka ce inda ba taron maza to za ta iya barin fiskanta da takukanta ma'ana fiskan mace da takukanta wannan halal ne kawai ta je duk inda za ta je fiskanta yana bude tafin hannunta yana bude wasu malamai suka kara suka ce wa kadamaiha da can kasan kafanta amma wasu malamai suka ce a kadamaiha baya ma'ana can kasan kafanta ai wata mace in an kalli dunduniyanta ana iya sha'awanta ko kuma a gane cewa tana da kyau ko kuma a gane cewa wani da zai iya ganin ya sifanta ta irin abin da zai sifanta ko waye a cikin maza da irin abin da yake gani a jikin mace to in ya ga dun duniya da zai iya lissafa ta a cikin abin da yake lissafawa to da ka kace can maza ta rufe shi ma'ana dun duniyanta kasan kafanta amma ta fukanta hannayenta zuwa ko'i sannan da fuskanta wannan za ta iya zuwa ko'ina in dai ba taron maza a guri dalilin taron maza hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha tace ma'ana mace in tayi ihrami haramun ne ta sa niqabi in ta sa ihrami amma tace in duk da cewa haramun ne su sa niqabi tace amma in maza suka zo wucewa taron sahabbai ne fa maza a wannan lokacin tace amma in suka zo wucewa to sai muna sake niqabin mu sai zama ya rufe mana fuska to lura da wannan hadisin sai nuna in dai akwai maza taron su a gurin kamar misali makaranta ga maza can ga mata in mace ta zo za ta shiga aji ya kamata tana baya maza sai sun shiga ita ta shiga sannan gefen gurin maza daban gefen gurin mata daban ma'ana maza suna can mata suna can bayan da maza su ke haɗuwa benci da benci guri ɗaya da mata abunan wasu 'yan mata ba sannan sai ta zama ta sa niqabi a wannan lokacin saboda maza suna cikin ajin ita tana nan haka kuma in zuwa kasuwa ya kamata ba yadda za a yi dole sai ita din ta je kasuwan nan ma akwai maza a cikin kasuwa nan ma za ta sa niqabi ta rufe. Saboda me? Saboda a gurin aikin hajji ma gurin ibada ko mata ne na sahaba maza ne na sahabbai Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce a rufe. To don haka lura da wannan fadin wa'incan sahabbai niqab ya zama wajibi in banda gurbin ido kwaya daya. Wannan shine manya-manyan sahabbai suka fassara. Tajin sahabbai kuma suka ce a lura da wancan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Nasiruddin yace lalle mutum zai yi ta kawai wajaha wa kaffaiha. Wannan ne kuma za a iya abunan mai son ya aure ta ma zai iya gani. Duk da cewa mai son ya aure ta wannan a wani babi kuma akwai wasu bayanai daban wallahu a'lam. Abunan kaga yan jami'a sun fara dago kai. Ba wani ake nufi wasu ba shi ake nufi. Saboda haka ana magana akan nikahi mafi alkhairi ga rayuwar mata a wannan lokaci da muke rayuwa. Duk inda za su wulga su fita waje mafi alkhairi shine su sa nikahi. Amma in ba su sa ba, ba su yi laifi ba. In ba su sa ba, ba su yi laifi ba. Tashin sahabbai sun dau nikahi wajibi ne. Amma hadisi ya zo ingantacce wanda ya sa tashin sahabbai suka ce, za mu za ta iya barin fuskanta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa. Za ta iya barin fuskanta da tafukanta. Sai dai lura da yanayi. Amma in akwai taron maza a guri ko akwai mu'amala da zirga-zirgan maza a guri, nan kam ta sa niqabin ta, lura da hadisi Aisha radiyallahu ta'ala anha, wannan shine yafi wallahu ta'ala a'lam. Wanda yake maganar bashi, yawanci abin da shaidan yake raya wa mutane kenan, sai a fake da cewa wai mutum bayar da zai, za ka sai dai karɓi bashi mai riba. Wannan mu'amala ta riba, babu dama mutum ya ce bayar da zai. Duk abin da ka ɗauka bayar da za ka yi, to fa shaidan zai rinka buɗe ma bayar da za ka yi ne kawai. Saboda haka mu'amala da riba kawai a yanke ta, bai halatta ba mutum ya karɓa. Bai halatta ba mutum ya karɓa. Babu yadda za a yi Allah ya haramta abu ka tura wa mutum wanda kake ganin ko malami ne ko ɗalibi tambaya wai akwai yadda za a yi. Nassosin ayoyi suna na cikin Alƙur'ani na haramcin riba. Babu wani abin da za a iya gaya ma sai cewa kawai haramun ne. Abin da za a iya gaya ma kenan. Hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun inganta. Kawai karɓan kuɗi a ƙara wani kuɗi a kansa, mutum ya karɓi naira 100 ya dawo da naira 120, wannan haramun ne. Wanda ya karɓi wannan, wanda ya bada bashi ya ƙara wannan kuɗin, ya ci haramun. Wanda ya yadda yi wannan mu'amalan ya yi haramun. Wannan shi ne ila yawmil qiyamati, haka ake, ba mai canja aya sun riga sun ƙare, ba mai canja hadisin ya riga ya ƙare, manzon Allah ya yi hukunci akan haka. Ba yadda za ka yi, to wannan raunin imani ne. Mutum ya ce ba yadda zai yi, akwai yadda za ka yi wallahi. Hanyoyin da za ka ji suna nan da yawa. Wani ya ɗauka arzikinsa kawai sai guri kaza, ba haka ba ne. Allah yana cewa walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh. Saboda haka babu wani makawa, babu wani buɗi ko wata ƙofa akan wannan abu. Yankewa a daina wannan abu shine kawai magana. Wallahu ta'ala a'lam.
Sai mai tambaya na gaba yake cewa malamin ne yake rubutun wanda yake neman budurwa, wato yana neman ta da aure kenan, kuma amma ya san akwai alƙawarin wani a kanta. Sai mai tambaya na gaba yake cewa malamin wani bawan Allah ne ya rasu sai aka binne shi a cikin gidansa, kuma a cikin gidan akwai masallaci ana sallah kusa da inda aka binne shi, yace shin menene hukuncin yin sallah a wannan masallacin?
Idan mutum ya zo zai nemi mace, ana so ya yi bincike a kanta, an ba da ita ko ba ba da ita ba, a nan ya halatta har ita kanta zai iya tambaya, zai iya tambaya an ba da ita ko ba ba da ita ba, kuma zai iya jijiro mata da son sa gare ta cewa yana son ya aure ta, wannan kai tsaye zai iya yi wa mace a lokacin farko. Amma ci gaba da mu'amala da ita, wannan sai daga baya nemo izini. Amma karon farko tambayan ta an ba da ita ko ba ba da ita ba, in ya rasa hanyoyin da zai bincike sai ya yi haka, to zai iya yi kai tsaye kawai ya tambaye ta an ba da ita ko ba ba da ita ba. In dai ta ce an ba da ita an yi alkawari wa wani, to ta haramta gare shi. Ta haramta gare shi. Duk abin da zai rinka rayuwa a gare shi na son ta, wannan kawai abubuwa ne na shaidan gaskiya. Abubuwa ne na shaidan wanda za su yi ta raya masa, kuma a lokacin sai ko yana son ta ko kuma in ya yi kaza zai iya juya wancan ɗin. Ai an riga an yi alkawari ne, ba nema yake ba wancan. Amma in nema ne ba a bashi ba wancan ɗin, to kana iya zuba makaminka. Yawa Abuja ya halatta maza 10 su nemi mace ɗaya, wancan ya ce yana so, wancan ya ce yana so, wancan ya ce yana so. Amma a lokacin ana so wa iyaye take su lura da wanne ne yafi wajen ɗabi'a da kuma addini, shikenan kawai sai a yanke magana ne cikin sauki da kuma ƙaramin lokaci an ba wa ne, saboda ga duk saura su yi haƙuri. in dai an ce an yi alƙawarin cewa ne to kowa kuma ya haramta gare shi ya neme ta duk abin da zaka yi ka karkatar da hankalinta ta bar wancan ya haramta shi yasa in kasancewa an ba da wancan gawa ne yawanci ko da irin text message ko kuma yi mata waya ko ku yi magana ko gaisawa ka ce wai gaisawa ne kawai wai kwalik din ka ce a ajin kuɗe ne duk wannan yaudara ne tunda an yi alƙawarin ta gawa ne kuma me yana kana yi mata magana sai ka yi haƙuri ita ma ta yi haƙuri a yankewa ina abubuwa ne kafin a yi ko kafin ka san labari din in ka yi mata ko ta yi maka wannan afallahu amma salam amma da zaran ka gane an yi alƙawarin ta gawa ne an ba da ita gawa ne to magana ta kare ba kuma sauran nuna cewa za ka neme ta ko kuma za ka yaudarar da hankali ta wannan haramun sannan tambaya ta biyun haka mai yawa maganar masallaci idan mutum bawan Allah ya rasu sai ya yi wasiyyan abun ne shi a cikin masallaci haramun ne yin sallah a cikin wannan masallacin duk wanda ya ce abun ne shi a cikin masallaci ya haramta a yi sallah a wannan masallaci ne duk masallacin da akwai mutum abun ne haramun ne a yi sallah a wannan masallaci in kuma mutum ya ce a jingina shi ko ta gefen alƙibla ko kuma jikin masallaci don wata alfarma ko kuma yawan sallan da mutane suke yi abu nan wasu malamai suka ce shi ma haramun ne yin sallah a wannan masallaci kuma sallan ana kokantun karɓuwanta wasu malamai kuma suka ce makaruhi ne yin sallah a wannan masallaci mana in dai akwai wani masallaci a garin wanda babu wannan matsalar wajibi ne mutum ya bar wannan masallacin ya je inda babu wannan matsala ne saboda haka ba karamin hatsari bane shi yasa malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in an lura yanzu kamar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin masallacinsa amma ba shi bane yace ai annabi sallallahu alaihi wasallam an binne shi ne a gidansa lokacin da aka zo ƙara masallacinsa Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu bai ƙara masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ƙara masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta yamma da arewa to raka gidan manzon Allah din yana nan a waje saboda haka kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a waje Uthman radiyallahu ta'ala anhu ya ƙara masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kudu da yamma da arewa amma bai ƙara ta gabar ba inda gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yanda kabarin sa yake to raka shi ma bai shigar ba sai dai kawai abuna Walid ibn Abdul Malik khalifa na can goma shine wanda da yazo ƙara masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai ya ƙara ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka ƙara ta gidan tunda kabarin sa a gidan yake ɗakin Aisha radhiyallahu ta'ala anha ɗakin ta kuma yana cikin masallaci din ne masallacin yana yamma da ita to da aka ƙara ta gabar sai gidan sa ma gaba ɗaya sai ya shiga cikin masallaci ne amma sai aka kewaye da katanga shine ma wani yake cewa wa ahatahu فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران جدار 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 يتي الله تبارك وتعالى سي امشي الدعاء من زم الله صلى الله عليه وسلم سبو ده النبي صلى الله عليه وسلم يايي الدعاء يا الله كركا سانيا اريكي قبرينا غورين بوتا كو كما وني غونكي ده ذا ارينكا بوتاوا سبو ده كاي سي الله يكركي الدعاء من زم الله صلى الله عليه وسلم duk da cewa an yi shigar da masallacin kabarin sa cikin masallacin amma sai aka yi kariya shi yasa ko yanzu in ka je katangar ma mai da ita ta karfe karfe green kore haka zaka an kewaye iya gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan an riga an rusa an shigar to amma an riga an kewaye iya gidan ko zaka ga yan sanda da masu tsaro daga mutun ya zo in zai tsaya masu sai a gurin ko ya yi roƙo ko ya ce zai addu'a ko ya bada haƙƙin Allah wa manzon Allah ko kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka suna kokarin su ce ya wuce suna kokarin su ce ya wuce ba kabarin manzon Allah ake fiskanta ayi addu'a ba a alƙibla ake so a fiskanta to kai mutum ya fiskanci kabarin zai addu'a zai ga mutane suna juyar da shi ya fiskanci alƙibla yayi addu'a wannan kariya ce da Allah tabaaraka ta'ala ya hore wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam doka ba abun ne manzon Allah a cikin masallacin sa sallallahu alaihi wasallam karin masallaci ne bayan kulafa'ur rashidin sun wuce daga baya aka samu aka kara masallaci ne har yayi sanadin shigowan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shigowan gidan su kuma shine dalilin shigowan kabarin sa wallahu ta'ala alim
to alhamdulillah Allah ya kara mana imani Allah ya kara alheri kuma abin da muka ji Allah ya muke kun aiwata wa aikace sai tambayoyi akwai wani bawan Allah ya zuce cewa Allah ya kara mana imani yana roƙon mana da yan musulmai su kai shi addu'a don sa bari da lafiya kuma ya kara da cewa Allah ya kara mana imani da bin sunna ya kare malam da duk wanda ke mutunta da shari'a sai mai tambaya da biyu da ke cewa ina neman malam da yan uwan da su mai su taya ni addu'a Allah ya ba ni ikon biya bashi ya mai yawa. Wannan kuma ya ce har yanzu ina neman malam da yan uwan da su mai su taya ni addu'a Allah ya sa albarka a shagona. Wannan kuma ya ce malam ina da ƴaƴa mata guda uku ƴan mata sun girma kuma suna da larurar fitarin kwance. Ina so malamin ban musulmi su taya su addu'a Allah ya yi su. Sai wannan kuma yake cewa ina roƙon malamin ban musulmi da su taya ni addu'a akwai yayanta da ya shiga wani hali Allah ya yi masa kuma ya shirya da shi. Sai na ƙarshe kuma yake cewa ina roƙon malamin ban musulmi su taya shi addu'a a bisa ga ɗan uwansa ya kai suna bukatun aurensa yau wata biyu kenan ma bai dawo ba.
Dukkan waɗannan bayin Allah da suka turo suke buƙatar ‘yan uwa musulmai su tasu a cikin addu’o’i abubuwa manya-manya masu girgiza zuciya cikin abubuwan da aka faɗa wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe shi da bashi yana buƙatar a taya shi addu’a Allah ya bashi ikon biya kuma ya rinka yawaita addu’o’i. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai Allahumma aghnini bi halalika an haramik wa bi fadlika amman siwak, yawaita irin wannan addu'a din da makamantansu insha Allah ta'ala Allah zai bashi ikon biya. Muna fatan Allah tabaraka ta'ala ya bashi ikon biya ya hore masa arziki na halal. Sannan waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya jarrabe su musamman mai ƴaƴa wanda yake gashi sun girma sun zama ƴan mata amma ga ciwo na tsarin kwance, wannan ba karamin tashin hankali bane a cikin rayuwa. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهن. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهن. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهن. اللهم شفعهن يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعلم أن الشفاء بيدك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا غفور. إنا يا رب العالمين نبسط أكف الضراعة إليك ونسألك مسألة المساكين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا من إذا أراد أمره أن يقول له كن فيكون يا من بيده الشفاء يا من بيده الشفاء يا من بيده الشفاء. اللهم شفعهن يا رب العالمين. اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. الله يباس الهدية الله يكور مسل ونم بلائي الله يكارم الله يكارم قوان مسلمين باي باي الله wanda suka turo su ma suna bukatan a taya su addu'o'i da wanda ya bude shago yana bukatan a taya shi addu'a Allah ya sanya albarka. Muna fatan Allah ya sanya albarka a ciki. Wanda kuma bawan Allah ya tafi yana raba katin gayyata na daura aurensa amma har yanzu wata biyu bai dawo ba, Allah ya dawo da shi. Ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi izzatika nastaghith innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka an tamunna ala hadzal abd. اللهم إنا نسألك أن تمن على هذا الأب بالرجوع إلى أهله يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. آمينا سالما مطمئنا يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نشكو بثنا وحزننا إليك ونتوكل عليك ونعلم أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت. نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تمن على هذا العبد بالرجوع إلى أهله يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم فمن عليه بالرجوع إلى أهله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك اللهم كله ولا تكن عليه. اللهم كله ولا تكن عليه. اللهم كله ولا تكن عليه. اللهم كله ناصرا وأمينا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجمعنا وإياهم في جنة الفردوس إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ومعنا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا واستجب لنا دعاءنا. اللهم استجب لنا دعاءنا. اللهم استجب لنا دعاءنا. ولا تردنا الى انفسنا اذلة صاغرين. اللهم لا تردنا الى انفسنا اذلة صاغرين. ولا تطردنا عن بابك. ولا تطردنا عن بابك. ولا تطردنا عن بابك. ان طردتنا فانه لا حول لنا ولا قوة الا بك. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.